Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake shigowa da wannan shiri na hatsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitin shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Makili ke gabatarwa. Shirin da ke faɗakar da al'umma kan matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar yawan haɗura kan hanyoyi. A taskar hotanni kuma za ku ji abin da ya tsone wa al'ummar da ke zaune a yankunan da gabar tekun Benue Ido a jihar Adamawa. Muna kuma da rahoto kan Silman Hausa da aka nuna a babban gidan Silma na Silva Ba da ke birnin tarayya Abuja. Sai kuma tallafi da wata kungiyar malamai ta ba mabukata a jamhuriyar Niger. Sulaiman Muni Barma zai gabatar da sharhin jaridin jamhuriyar Niger kamar yadda muka saba, kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ambaliyar ruwan da akan yi a Najeriya a lokacin damunar kowace shekara wannan karan ta kashe mutane sama da 100 zuwa yanzu. Hotunan talabijin da aka nuna jiya Litini sun nuna yadda ruwa mai cike da tabo ya kai har tsawon rufin gidaje tamkar kogi yana ta malala akan tituna. Wasu mazauna wuraren sun ce sun tsere ba tare da ko tunanin kwashe kayan abinci ko su kadarori ba. Kwararru kan yanayi sun dora laifin ambaliyar shekara-shekarar kan abinda suka kira rashin inganta madahun harkokin yau da kullum, ciki har da rashin lambatu da madatsun ruwa da kuma rashin kulawa da waɗanda aka gida. Gyauran mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta sa yankin tsakiyar Atlantika ya yi male-male saboda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, yayin da guguwar ke kadawa zuwa New England bayan ta haddasa mace-mace da barna a jihohin North Carolina da South Carolina. An yi ta aikawa da sakon gargadi kan daga kudancin Virginia har zuwa Vermont da New Hampshire daga lokacin har zuwa yanzu. Nau'ukan munanan guguwa sun lalata gine-gine da yammacin jiya Litini a yankunan Richmond na jihar Virginia, inda har akalla mutum guda ya mutu. Ana kuma aikawa da sakonnin gargadi a sassan jihar Maryland, Pennsylvania da Delaware. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan ƙarin kayayyakin China na kimanin dala biliyan 200 da ake shigarwa Amurka. A ci gaba da fafatawar da ake yi a fagen cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Sabon harajin zai fara aiki ne a makon gobe, kuma zai haura zuwa kashi 25 cikin 100 a ƙarshen wannan shekarar ta 2018. A cewar kafar labarai ta Reuters, an tsami agogon lataroni na Apple da Fitbit da kuma wasu abubuwan kariya daga hadari irin su hular kwano da kujerun zaunar da yara ƙanana a mota daga jerin abubuwan da harajin zai shafa. Wannan mataki da Amurka ta ɗauka na baya-bayan nan ka iya janyo ramuwar gayya daga China, wadda ta ce za ta yi maraba da duk wata sabuwar tattaunawa da Amurka. To amma fa ta kuma nuna cewa ba za ta ƙara shiga tattaunawa da Amurka ba muddin Amurkar ta sa wannan harajin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun ce sun cimma wata jituwa wadda ta kau da yiwuwar kai farmaki kan tungar 'yan tawaye da ke Idlib a ƙasar Siriya. Za mu kau da matsalar jinƙai wadda ka faru muddin aka ɗau matakin soji, a cewar shugaba Erdogan bayan tattaunawar ta jiya Litini a yankin shakatawar nan na Sochi da ke gabar ruwa a Rasha. Shugabannin ƙasashen biyu sun amince su ware yankin da ba a harkokin soja a ciki, mai girman kilomita 20 murabba'i a cikin ƙasar Siriya. Shugaba Putin ya ce wannan yarjejeniyar za ta kauda barazana ga filin jirgin saman sojojin Rasha da ke Harmin, wanda 'yan tawaye suka sha aunawa ciki har da amfani da jirage matuƙa. Gwamnatin ƙasar Isra'ila ta sanar jiya Litini cewa za ta bar 'yan ƙasar Habasha 1,000 su kaura zuwa Isra'ilar, wanda wannan wani sabon salo ne na shigowa da wannan al'ummar da ake kira Falashimura. Duk da hakan ya gaza adadin Yahudawan ƙasar Habasha wajen 800,000 da ke son su kaura zuwa Isra'ilar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce wani kwamiti na musamman ya amince 'yan ƙasar Habashan waɗanda har ma suna da 'ya'ya cikin Isra'ila su kaura zuwa cikin ƙasar.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da karanto labarai. Bari mu bude taskar hotunan nama jihar Adamawan Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar da ke makwabtaka da ƙasar Kamaru ta gargaɗi al'ummomin da ke zaune a gabar tekun Benue da su fice daga mahallansu kafin ranar Juma'a, biyo bayan gargaɗin da hukumomin ƙasar Kamaru suka yi cewa za su sako ruwan madatsar Latgo da ke yankin arewacin ƙasar, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Idan dai ko za a yi tunawa ko a shekarar 2012, rayuka da dama ne ma suka salwanta baya ga dukiya na miliyon naira biyo bayan sako ruwan da hukumomin ƙasar Kamaru suka yi. DSP Habibu Musa Muhammad, da ke ma zama muƙaddashin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya ce ana buƙatar waɗanda ke zaune a gabar kogin ne, wanda ko ya kunshi jihohin Adamawa, Taraba, Benue da Mako, jihar Kogi da Sanza, ta tashi.
Muna gargaɗi ga jama'an da suke zaune a yankuna na koguna da su yi ƙoƙarin kaucewa guraren zuwa inda yake, saboda daga rana mai yau akwai yiwuwar za a fara sakewa ruwan da ya yawa daga cikin Lagdo Dam din. Hukumomi na emergency suna da masaniya a kai, sannan kuma mun gargaɗi jami'an 'yan sanda daga division da kowane bangare da na hudda da al'umma a kan su ɗauki tsauraran mataki wajen ƙoƙarin kiyaye rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu.
To wai kowane irin damara waɗannan jihohi suka yi? Ahmad Sajo shine kwamishinan yan labarai na jihar Adamawa.
Mun riga mun ɗauki mataki na farko, wanda shine mun kira dukkan hukumomi da suke bada agajin gaggawa, mun tambayi kowa ya gaya mana irin shirin da yayi, har da jami'an tsaro da kuma Red Cross da UN agencies da suke nan, da kuma mu a nan ma'aikatar kiwon lafiya, ma'aikatar kyautar muhalli, ma'aikatar mata da yara ƙanana, ma'aikatar gidaje, ma'aikatar ayyuka, ma'aikatar ilimi, saboda wani lokaci mukan ɗauki makarantu mu sashi a sansani, da kuma ita kanta hukumar nan ta bada agaji na gaggawa, wato ATSEMA, su ma nan su suka yi ma zama kaman cibiyar wannan al'amari.
A kullun jama'a kamar ko kane da barnan da ruwan ƙasar Kamarun ke yi, yayin da ko ba wani diye ma da ake badawa.
Sunana Muhammad Hassan Oscar. Tunda gwamnatin Kamarun take samu asara kuma su suke da rufe wannan gure, na sani zamanin Abacha ya ce mada an bude wannan dan gurare. Tunda akwai gwamnatin tarayyar Najeriya, ya kamata duk lokacin da su ga ruwa, ya kamata akwai wani kaso mai yawa da za su ba gwamnatin jihar Adamawa, domin su ne suka tare wannan ruwan da yake na musu barna, sai su bude su mana barna a ƙasar nan. Ya kamata gwamnatin Kamaru ta biya diya, mafi soka ma za a ba wa diya Najeriya akan wannan abubuwan da yake faruwa.
Yanzu dai 'yan majalisar ƙasar na maganin fa dole mahukuntan Najeriya su ma su ɗauki mataki ta hanyar gina manyan madatsun ruwa. Honorable Yusuf Kaftin Buba, wanda majalisar wakilai ne a Najeriya.
Kuma muna magana abin da za a yi a nan a presidential committee, akwai proposal wanda muka yi, wanda muka ce abin da zai tsaye da wannan kuma ya zama mana a ruwan ya yi mana amfani shine a yi buffer dam. In aka yi buffer dam, wato dam wanda idan su suka sako na wannan dam zai haɗe, in ya haɗe ruwan ba a tsaya daga nan ba, sai a yi canal zuwa Lake Chad, a yi channelin ruwan zuwa Lake Chad, don yanzu ana kokari a ɗauko ruwa daga Congo a kawo Lake Chad, don Lake Chad ta bushe. So maimako a je a yi kashe kuɗi mai yawa daga can, sai a yi channelin wannan ruwa zuwa Lake Chad, duk garuruwan mu da ke wannan hanya tattalin arziki zai bunƙasa, don ruwan nan zai bi, za a yi noman rani, za a yi noman kifi.
Kamar yadda mahukunta ke cewa a jihar Adamawa kusan ƙananan hukumomi 7 ne ma wannan ruwa ka iya shafa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Abdul Aziz daga jihar Adamawa kuma sai makwabciya jamhuriyar Niger inda kungiyar makarantun Alkur'ani ta ƙasa ta bada taimako ga kungiyoyi na kasassu gidajen marayu gidan kaso da kuma waɗanda ruwa ya yi wa barna taimakon da suka saba bayarwa duk shekara. A cikin hirarsu da wakilin Mutamar Abari bayan samun wannan tallafi waɗanda suka ci gajiyar shirin sun nuna godiya ga wannan ƙungiya.
Muna aikan mutukan sakifiyar godiya mu zuwa ga wannan ƙungiya daman suna yi kuma wani halin suka ƙara suna da mu gaskiya wannan shine tabbacin lalle suna tare da mu kuma babu wani bambanci da mu da su duka alhamdulillah sai godiya.
Sarki Futare Idi Zakari wannan ƴan uwa musulmi kuka tuna da mu maskinai gaskiya wannan abun da kuka yi mu ubangiji Allah ya sa wannan dankon zumunci na musulunci da kuka darma da mu abun ya ci gaba. Haddiyan diyanmu hajjikokinmu Allah kuma ya kara muku haƙuri ya ba ku dauriya da al'ummar wannan tamu maskinai.
Muna mata muna cikin godiya ga baki ɗayanmu na kungiyarmu na ƴan zubar ruwa ana shine taimako wanda muka samu daga na shugaban kasa da wancan kungiya ta jama'a he wannan da muka samu mun godiya Allah.
Shi ma daga nashi waje mataimakin jagoran gidan kaso Idrisa Banyo ya ce yau shekaru 6 kenan da wannan kungiya take taimakawa gidan kaso.
Yau ina da fraska shekara 6 na banga shekarar da ta wuce malaman makarantun nan basu kawo wanga taimako da su ka a gidan kaso. Mu ma'aikatan wurin kuma da suna ƴan kaso vraiment mun gode da kokarin da ake na ana yi sadirke ana ga kula da waɗanga ma da an ka hana ma liberté da ba su da liberté sadirke su ma su sanda ba ku manta da su ba.
Malam Muhammadu Ibrahim shine shugaban kungiyar makarantun Alkur'ani UACN ta ƙasa. Yayi ƙarin haske game da taimakon da suke badawa a kowace shekara a daidai wannan lokaci.
Kowa daga cikin kayan shi da Allah ya sare mishi ne ya kawo kuma da izinin Allah subhanahu wataala bana mun samu wajen komple 2000 da ƴan kai wanda bamu taba samu ba da abinci kamar misali su shinkawa da makaroni da sabuli da su sahannai da takalmai alhamdulillah bamu iya kiman sasu mu ce ga kazani kenan muna kira ga ƴan uwa wannan kungiya tana wannan aiki saboda wanda muke tayya wurin su a tsare suke amma muna kira ƴan uwa a ko gidaje wanda suka rushe ma a cikin gari duka muna fata a rika taimakawa.
Shi kuwa daga nashi waje likitan gidan kaso na da magaran kiraye da a taimaka musu da magunguna sanadiyar cututtukan da ƴan gidan kaso ke fama da su.
Hamalai Muhammad ni ne likitan gidan kaso na nan Zandar. Muna da bukatar magani sosai wanda Allah ya hore mushi da association inku da wanda Allah ya hore musu duka muna son taimakon magani ba dan gwamnati ba kawo muna fa wallahi gwamnati tana bakin kokarinta yanzu ma ga list wanda zamu basu wadannan list duka na magunguna ne kuma duka sai sun kawo amma ba ya isa ba cututtuka wadanda muke da su masassara cizon saburo akwai kai cututtuka suna da yawa.
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Haka yake to gwarar fa taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja inda aka nuna wani Sulman Hausa karan farko a gidan Sulman Silva Bad. Wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya yana cikin ƴan kallo ga kuma rahoton da ya hada mana.
Nunin shirin fim din al'adun sarauta na Hausawa tsantsa a gidan Suleiman na Silver Bed da ke Abuja da ya nuna yadda rayuwar Hausawa da sarauta take a shekaru 100 da suka gabata. Shirin mai suna Juyin Sarauta, shahararren marubucin labarun Hausa Ado Ahmed Gidan Dabino da Hajiya Balaraba Rahman suka shirya shi da amfani da kayan gargajiya zalla da karin harshen Hausa na dauri. Falalu A Dorayi shi ne mai ba da umarni na shirin da ya ce sai da ta kai su ga gina fada irin ta asali don dacewa da shirin.
Yake wayan da aka yi wajen samun wata masarauta da ta dace da wannan zamanin babu ita. Kabin ma da ake magana cewa mun je za a samu mun je mantar ƴan siyasa sun nuna alkhairin su ga masarauta sun musu gyara sun yi fenti duk inda aka je babu. A yanda zo daidai hakura muka yi muka tafi zuwa ga tsari na biyu shine ka gina gurin. Shine aka fito da kudi aka je aka samu masarautar Dan Hassan ita ta bada abin nan sarki Dan Hassan ya bada guri. yace ga wata gona ta sana'a a gina na aka gina ainihin masarautar.
Wani abu da na lura da shi shine yunkurin yin fassara marar kurakurai zuwa turancin ingilishi a shirin da ya saba da yadda wasu fina-finan Hausa ke saba ka'idar nahawun turanci da kurakurai barkatai. Ado Ahmad yayi karin bayani.
Mun nemo waɗanda suke son iya turanci. Akwai ɗan Najeriya mutum biyu, akwai Mamman Reza Sha dan Hajiya Balaraba kuma yana da masters. Sannan akwai wani Kabiru Hannu ɗaya shi ma yana harkar wannan. Suka da suka yi bayan sun gama muka ɗauko baturiya ta Amerika wadda ake cewa Carmen McKean wato Talatu muka bata ta zama editor. Kuma mun kai shi cikin jami'a bayar mun tara professorshi sama da 15 mun tara malaman addini mun tara masu sarauta mun tara bangaren yada labarai bangaren al'ada bangaren addini duk sun zo su kalli film din nan mutum wajen 200 mun ce su gaya mana gyara kafin kowa ya fara gani ba ma tsoron duk inda zamu je mu kai shi ko gwamnati Gwalangan ne zai kalla
cikin manyan baki da suka kalli shirin har da shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa Hadiza Bala Usman
shiri ya burge ni kwarai ya nuna mana yadda halin zamantakewa yake a tsakanin a cikin gida kanin mata yadda kishi yakan sa mamu mu kashe kanmu mu lalata ƴaƴanmu da agwagwar maya neman sarauta ina kira ga mutane su kallon wannan film din duk da dai ba a wannan zamani bane ba amma wannan abubuwa da ke faruwa a cikin film din ko a yanzu abin da ke faruwa kenan so lallai darasi ne ga dukkan mu iyaye darasi ne ga mata darasi ne ga maganar fuskantar al'amarin shugabanci da al'amarin mulki
shirin dai wanda ya lashe naira miliyan 28 da nuna hakuri da yadda da kaddara shi kan bada sarauta bai shiga kasuwa ba tukun amma ya samu lambar yabo na zama cikin tsari mai ma'ana da kunsar tsoffin ƴan wasan Hausa irin su Ciroki Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaishe ku duka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Nobody knows, nobody knows how I feel at all. I just wanna get away from y'all. Spark my fire, see the light. I'm on rock, I'm in your heart. Don't want to love and feel so right. I'm on rock, I'm in your heart. Might take a while, but I'll be on time. I'm on rock, I'm in your heart. I'll be around and I'll promise I'll be just fine. I'm feeling alright.
To haka yake Kali Abdu da wakar sa I'm feeling all right har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka bin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 3:17 na asuba ga baba Yakubu Makiri da maimaitin adawo lafiya
matafiya adawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin adawo lafiya zai mai da hankali ne akan wani hadarin jirgin kasa da yayi akan hanyar sa daga Kaduna zuwa Abuja inda jirgin ya murkushe shanu 52 ya kashe su a cewar rahotanni daga yankin. Jirgin kasa yana cikin hanyoyin sufuri masu muhimmanci ga kai komon mutane da kaya wanda a kasashen da suka ci gaba shine babbar hanyar sufuri da ke hada unguwanni garuruwa birane jihohi da ma kasashen yammacin duniya sake farfado da sashen jirgin kasa a Najeriya tamkar wata gogayya ce kasar take yi da manyan kasashen duniya wurin harkokin ci gaba to amma masu sharhi na cewa akwai bukatar tabbatar da matakan kai komon jirgin lamun lafiya tare da wayar da jama'a akan hadari da ke tattare da bin kusa da layin dogo ko da kuwa ba jirgin akai masana sun danganta hadarin jirgin kasa a jihar Kaduna da ya sanadiyar kashe shanu sama da 50 da rashin sanin illar bin kan layin dogon yayin da yan sanda kuma suka kira lamarin da jahilci wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara ya jiyo mana ta bakin yan sandan tare da jin matakan da hukumar jirgin kasan take dauka domin kare aukuwar hakan a gaba
Rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ta ce bayani mara tushe da Fulani suka samu ne yasa suka kada shanunsu akan layin dogo wanda hakan ya yi sanadin murkushe shanu guda 52 akan hanyar kasarami zuwa jere da ke karamar hukumar Cikun. Kwamishinan ƴan sandan jihar Kaduna Malam Ahmad Abrahaman ne ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan hadari.
Allah da ikon shi suna tsakiyar gadar da shanunsu sai ga jirgi da ya taso daga Kaduna daga tashar Rigasa. ya murkushe ya markade shanu ɗaɗɗaya har 52, kuma tayoyin jirgin dole suka tsaya saboda ƙasusuwan sun hana shi tafiya. Da muka runtuma muka je sai muka samu ba zagon ƙasa, ba wani ta'addanci, hatsari ne Allah kawo shi. Fulanin nan sun bi bisa jahilci da kuma yaudarar da aka musu cewan babu jirgi ranar Lahadi, saboda haka ba wani dan adam da ya ji rauni ko kuma aka rasa rai, babu rashin rai. Na kira sarakunan Fulani da manoma da matasa a wurin, mun yi mitin da su na gaggawa cewan daga yau su wayar da makiyayansu waɗanda suke kusa da waɗanda za su biyo gurin, kada a sake barin shanu ko awaki ko tumaki ko manoma su bi kan hanyar jirgi ko hanyar dogo da ainihin dabbobinsu ko da kayan gonansu, saboda kar a sake samun irin wannan mummunan hatsari.
To shin kowanne mataki hukumar kula da jiragen ƙasa ta ƙasa za ta ɗauka game da irin wannan hadari da akan samu akan hanya ta jiragen ƙasa a wannan ƙasa? Malam Yakub Mahmud shine shugaban sashen hudda da jama'a na hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya da ke Eko.
A gaskiya fi sabillahi a madadin hukumar jiragen ƙasa na ƙasa, muna bukin ciki kwarai wannan hatsari da ya faru, kuma muna alhini ga su masu wannan dabbobi da suka rashi. Tun da yau ba dama da aka yi wannan hanyar jirgin, mun taɓa sa a gidajen rediyo da Hausa da Fulfulde da Nufe, muna ma jama'a musamman masu zama a wannan layin da makiyaya cewa wannan jirgin yanzu yana da saurin gaske, saboda haka su rinka kiyayewa wajen ƙetare hanyar dogo musamman tsakanin Abuja da Kaduna shauran wurare. To kuma ita gwamnatin tarayya, saboda ganin faruwar yin hatsari, yanzu an ɗauko ginin katanga ta kowane fallen hanyar jirgin. Aiki ya yi nisa, da waya ake sa ma, amma yanzu gulo da gulo ake amfani.
Ta yaya za a jingina wannan akasi da aka samu da maganar ƙila ko bin doka, musamman ganin mutane an ce su ma baƙi ne kawai suka bi wuciya, sai da suka ɗan yi tambaya a nan makwabta?
To wato idan hatsari zai faru, sai dai a ce Allah shi kiyaye na gaba. Ba wanda zai je za shanunsa ko dabbobinsa ko shi kansa akan hatsari. Ba za a ce wai ko rashin bin doka ko kuma ana bin doka ba.
Hukumar jiragen ƙasa za ta duba yiwuwar ganin an tallafa wa nan Fulani ko da diya?
Wannan magana yana da tsoro su nuna suna son diya ba, sai dai in suna son diya din, watakila saboda akwai dokoki na hatsari akan jirgin hanyar jirgin ƙasa, akwai dokoki. To kaga wannan hukuma ne suke da damar ce za su iya tallafa musu ko ba za su iya tallafa ma waɗanda asara na dukiya ta wajen mutuwan shanayensu ba.
Ya zuwa yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta shirya kiran wani taro ga al'ummomin da ke yankin da jirgin ƙasa ke wucewa, da nufin wayar da kansu game da irin waɗannan haɗura da kan faru lokaci zuwa lokaci, yayin da hukumar kula da jiragen ƙasa ta Najeriya ta ce za ta ƙara yin amfani da kafafen yaɗa labaru domin jaddada buƙatar da ke akwai na ganin al'umma sun yi hattara da hanyoyin jiragen ƙasan da ke wannan ƙasa. Isa Lolikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikara, to ko shakka babu al'umma na buƙatar wayar da kai game da bin hanyar jirgin ƙasar, har ma da hanyar mota, domin kare su al'ummar daga fadawa cikin irin wannan haɗari da ka iya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa. A nan shirin namu zai ja burki, sai kuma sabon mako za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman wakilinmu a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba. Yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma da mahimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Jamhuriyar Nijar a wannan mako.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta rawaito cewa kamfanin CNPC na kasar China na ci gaba da bijirewa hukuncin kotun kurdeta, wacce a ranar 11 ga watan Yulin da ya gabata sanar cewa matakin korar wasu ma'aikata 'yan Nijar kimanin 15 ya saba wa doka. Jaridar ta ce kawo yanzu shiru kake ji, sinawan sun ki baiwa waɗannan jami'ai damar komawa akan aiki. Jaridar Le Monde aujourd'hui ta bayyana cewa an shiga halin rashin tabbas game da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da ya kamata a gudanar a Nijar a farkon shekarar 2019. jaridar ta ambato wakilan kungiyoyin kwararen hula suna nuna damuwa akan jan kafar da ke tattare da ayyukan hada kundin rajistar zabe yayin da ya rage watanni kalilan talakawa su zabi wakilan su abinda ke nufin an shiga halin kila wakala game da waɗannan zababuka. Jaridar Le Courrier ta bankado wani abin da take yi wa kallon rubda ciki akan kudaden da aka kebe domin yaki da masasarar cizon sauro a Niger. Jaridar na mai cewa dubban miliyon sefa ne gwamnatin Niger da haɗin gwiwar kungiyoyin ƙasa da ƙasa ke warewa a kowace shekara domin tanadin magungunan rigakafin masasarar cizon sauro, gidajen sange da dai sauran kayayyakin yaki da masasara. Sai dai talaka baya gani a ƙas, lamarin da ke jefa bayan Allah cikin kangin wannan cuta da aka yi imanin tafi cututtuka da dama halaka jama'a musamman yara ƙanana. Mukarkare da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito cewa mazauna yankin Difa sun gabatarwa hukumomi takardar buƙatar kawo ƙarshen dokar ta ɓacin da gwamnatin Niger ta kafa yau shekaru kusan uku a sanadiyar rikicin Boko Haram. Jaridar na cewa jerin gwano da gangamin da kungiyoyin kwararen hula suka gudanar a ranar Lahadi 9 ga watan Satumba a cikin kwanciyar hankali na matsayin wani ma'aunin yanayin da ake ciki a yankin na Difa, mafari kenan da al'ummar yankin ta buƙaci mahukunta su soke wannan mataki da suke ganin ya hana wa jama'a morar yancin da kundin tsarin mulki ya yi tanadi domin 'yan ƙasa, ciki kuwa har da yancin kai da kawo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To sai kuma rayuwa da kuma su saurare kuka aiko mana ta wayar tarho.
Gwamna ya yi da jihar Zamfara ya kamata gwamnatin Zamfarawa su zaɓi abin da suke so tun da ka gama mulkinta. Shiga mulki ba gado ba ne. Da mutaura ba alheri ba ne, ba siyasa ba ne, ba mulkin demokuraɗiyya ba ne, kama karya ne. Yari ka gama mulki kamar Zamfara su zaɓi zaɓin.
Sunana Hassan, wanda aka fi sani da Malam Hassan Darakta ‘yan gurin jihar Yobe. A yau zan ba da ra'ayina game da abin da aka yanke hukunci game da masu yin fyaɗe da yara ƙanana mata da maza. Ni abin ya min daɗi kuma haka nake so dama a dinga hukunta masu laifi. Wataƙila in an yi sa'a zai janyo wanda suke aikatawa su tsorata su rage ko su daina ma gaba ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam, sashin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi kira ne ma jam'iyyunmu na Najeriya na ga za su fara zaɓe na fidda gwani. To don Allah muna kiran su wannan zaɓuɓɓuka na fidda gwani da za su yi, muna so su yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana da kuma zaman lafiya. Don Allah kuma su zaɓi ɗan tatsar ƙarƙarun da jama'a suke so kuma wanda za su kawo ci gaba ma al'umma. Kuma babbansa shi ne muna so su yi zaɓen fidda gwanin nan cikin ƙoshin lafiya da zaman lafiya.
Assalamu alaikum, magana Umar Hassan Tankuri daga nan asibitin Kashi da ke Katazara local government. Kina kira daɗa ga kasar zaɓe ta taho ga talakawan Najeriya, mu tattaru mu haɗa kai mu zaɓi wanda muke ganin alamar za mu ta yi tare da shi. Kada mu zaɓi wanda zai shiga mota mai duhu in mun nemi ganin shi ya zo ya taimaka ya mana wani aiki, to ganin shi sai ya zame mu lalura ya samu gida mai gyar mai kare mai gadi ya sanya sai ya ga dama ya magana da mu. Saboda haka ina kira ga talakawa ko mu daina yin siyasar gaba, muna kafir da junan mu, sai muna ganin mutum junan mu tsankanin mu, sai kuma babu ruwan su in sun samu mulki gaba suke su kyale mu.
Rayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A takaice, ambaliyar ruwan da aka yi a Najeriya a lokacin damunar kowace shekara wannan karan ta kashe mutane sama da 100 zuwa yanzu. Hotunan talabijin da aka nuna jiya Litinin sun nuna yadda ruwa mai cike da tabo ya kai har tsawon rufin gidaje tamkar kogi yana malala kan tituna. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan ƙarin kayayyakin China na kimanin dala biliyan 200 da ake shigar da su Amurka a ci gaba da fafatawar da ake tsakanin ƙasashen biyu a fagen cinikayya.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya a yau, sai kuma ku jira abokan aikin mu da al'asar su sake shigowa da sabbin shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na Safinatu Sudan Sudangi. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da duk shirye-shirye da muke gabatarwa shafinmu na intanet voahausa.com. yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labarai da Salama Abu da ya taimaka wajen harhaɗa shirin sai kuma injiniyan mu na yau Darren Alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.